sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ka kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 31 ga watan Agusta shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda gwamnatin Adamawa ta haɗa gwiwa da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da kuma kungiyar tarayyar Turai ta EU don shawo kan ɓullar cututtuka.
A cikin kudin da an bamu an ce mu sanarwa mu gani da makata asibiti kuma primary health care centers din ana bude su kowane lokaci ko da dare ko da safe ko da yamma kuma akwai kayan aiki a wurin.
Bayan nan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai ga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin cin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta ce ana son ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta ci gaba da kasancewa da ƙarfi nan da 'yan kwanaki masu zuwa, a yayin da guguwar da ke mataki na 4 a ma'aunin gwajin guguwa ke dosar yankin Bahamas a yau Asabar. A yankin arewa maso yammacin Bahamas, ƙwararru a fannin yanayi sun ce ta yiwu guguwar mai barazana ga rayuwa ta janyo tumbatsar teku daga mita 3 zuwa 5 sama da matakin da ya kamata ruwan ya kasance. A kusa da gabar tekun, cibiyar ta ce guguwar za ta iya janyo mummunar igiyar ruwa. Ya zuwa yau Asabar da rana, guguwar Dorian ta yi gudun kusan kilomita 325 a gabas da yankin tsibiran Abaco da ke Bahamas. A gabas da yankin birnin West Palm Beach na jihar Florida kuma ta yi gudun kusan kilomita 625. Gwamnatin Bahamas ta fitar da gargaɗi a kan mummunar guguwar ga jama'ar da ke yankin arewa maso yammacin Bahamas a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar Florida. Masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a Hong Kong sun yi arangama da 'yan sandan yankin a yau Asabar, a yayin da masu zanga-zangar suka hau kan titi makonni 13 kenan a jere suna bijirewa dokar haramta zanga-zangar da gwamnatin Hong Kong ta sanya. 'Yan sandan sun yi amfani da barkunan tsohuwa da wasu motoci masu feshin wani ruwa mai launin bula a kan masu zanga-zangar a gaban ginin majalisar dokokin yankin. Masu zanga-zangar sanye da bakaken kaya sun yi ta jifar 'yan sandan da duwatsu da kuma wasu ababen fashewa a yayin da su kuma suka dinga kare kansu da lemomin da suka riƙe. An ga hayaƙi ya turnike a wata babban maraba hanya a kusa da hedkwatar 'yan sandan Hong Kong bayan da masu zanga-zangar suka bankawa wani shinge wuta. An dai iya kashe wutar yayin da 'yan sanda suka kore masu zanga-zangar cikin wani rukunin kasuwanni da shaguna a birnin Hong Kong, inda suka harba musu barkunan tsohuwa, jefi-jefi kuma suka harba musu harsasan roba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani mummunan hari akan wani muhimmin birni a arewacin Afghanistan yau da Asuba, duk da cewa shugabannin mayakan na tattaunawar neman sulhu da Amurka don kawo ƙarshen mummunan yakin da ake yi a Afghanistan. Mazauna yankin da aka kai harin da jami'ai sun faɗa a yau Asabar cewa mayakan sun kai wa babban birnin lardin Kunduz farmaki daga bangarori daban-daban, abinda ya janyo musayar wuta mai tsakanin mayakan da dakarun gwamnatin Afghanistan. Rahotanni sun bayyana cewa duka bangarorin biyu sun samu hasarar rayuka, haka kuma fararen hula sun jikkata
duk da cewa dai babu takamaiman bayani akan adadin mutanen da suka mutu a harin. Fadan da aka yi ya janyo katsewar wutar lantarki da hanyoyin sadarwar wayar hannu a Kunduz. Wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Afghanistan, Ruhullah Amatsai, ya fadawa manema labarai cewa ƴan kungiyar Taliban sun samu kutsawa cikin tsakiyar birnin na Kunduz, suka kuma shiga cikin fararen hula. A hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhumar tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. A yau Asabar a wata kotu da ke birnin Khartoum, Bashir ya faɗi cewa ya karɓi kuɗi dala miliyan 25 daga yariman masarautar Saudiya mai jiran gado wato Mohammed bin Salman, amma bai yi amfani da kuɗin don hidimominsa ba, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take dai babu cikakken bayani akan yadda Bashir ya kashe kudaden. Kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaici na tuhumar tsohon shugaban dan shekaru 25 da haihuwa da laifuffukan yaki da nake ta haƙoƙin bil'adama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Adamawa tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da kuma ƙungiyar Tarayyar Turai wato EU sun kaddamar da shirin tada komar da ƙananan asibitoci. Ga wakilinmu na yankin Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Which is titled Strengthening the Primary Healthcare and Community Resilience for Improved Maternal, Newborn, Child Health and Nutrition Outcomes in three northern country states of Nigeria. This includes Adamawa, Bauchi and Kebbi State.
Jami'an asusun UNICEF da kuma na kungiyar tarayyar Turai wato EU kenan, yayin da suke jawabi a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin jihar Adamawa lokacin da ake kaddamar da wani aikin bunƙasa cibiyoyin kiwon lafiya da zimmar tallafawa al'ummar karkara. A kullum dai al'ummomin karkara kan ma fuskanci matsalolin kiwon lafiya da suka hada da rashin cibiyoyin kiwon lafiya da kuma rashin ma'aikatan jinya, baya kuma ga batun magunguna da hakan sau tari kan ƙara ta'azzara matsalolin annobar cutuka a yankunan karkara. To sai dai kuma a wani sabon yunkuri na magance irin waɗannan matsaloli. Yanzu haka gwamnatin jihar Adamawa tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da kuma ƙungiyar Tarayyar Turai wato EU sun kaddamar da wani shirin tada komadar ƙananan asibitoci a karkara.
7 of the primary healthcare facilities that have been upgraded, and these include Major Aminu PAC, Nasarawa PAC, Jambutu PAC and Malamari PAC in Yola North.
Da yake jawabi an bude ɗaya daga cikin irin waɗannan ayyuka a asibitin Dobeli, Abubakar Umar na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ya ce irin wannan namijin kokari kama iya rage matsalolin da ƙananan asibitoci ke fama da su baya ko ga batun shawo kan ɓullar cututtuka.
Tallafi ne wanda kowa ɗan ƙasa zai ji daɗi, ba abun da za mu faɗa sai godiya, don suna mana tallafi akan wurare abubuwa da yawa da irin wannan renovation na asibiti da kawo magunguna da training din ma'aikatan mu kai da abubuwa suna abun da suke mana son nan da yawa.
An kaman ku kuma hukumar ku na kula da kiwon lafiya matakin farko, kaman me kuke a Adamawa don inganta waɗannan ƙananan asibiti?
Yanzu alhamdulillah haka gwamnati yanzu su sun dauki kiwon lafiya a priority din su. Priority number 1 sun ce kiwon lafiya ne da ilimi. Muna tabbatar da cewa mun tura ma'aikata ƙwararru domin su tabbatar da cewa kayayyaki da magungunan da wa'annan suke kawo mana an yi amfani da su yadda ya kamata.
Akwai wasu wuraren da wuyan shiga da makamantan su hakan nan, kamar me gwamnati take, hukuma kuma take ganin kan cewa wannan matsalolin nan magance su, misalin kudin Baba Atongo da wasu wuraren da al'umma suke wuraren kiri da sanansu.
Eh, wannan duk mun gaya wa gwamnati, kuma na gaya maka daga fari akan cewa mun gode wa Allah da gwamnati ta sa himma akan kiwon lafiya.
Dr. Halima Abdu, Jami'ar UNICEF Shehar Bauchi, ta ce yanzu haka ma cibiyoyin shan magani da kuma ƙananan asibitoci da dama ne ma za su ci gajiyar wannan yunkuri.
To yanzu wannan tabakun da UNICEF sun kawo, mun samu kuɗi din ga wurin European Union. European Union sun ba mu kuɗi mu taimake mutane Adamawa da Bauchi da Kebbi. A cikin kuɗi din da an ba mu, an ce mu sanane mu gani da ma'aikata asibiti kuma primary health care centers din ana bude su kowane lokaci, ko da dare, ko da safe, ko da yamma. kuma akwai kayan aiki a wurin.
Kamar wani kananan asibitoci nawa ne a dama kuka taimaka?
226.
Kome sa kuka taimaka?
Muna taimaka a bisa da gwamnati na Nigeria. Gwamnati na Nigeria ya ce a cikin ward daya a gani PAC daya yana abude yake da safe yamma da dare. Kowane lokaci da mace ta zo ko yaro ya zo ko baba ya zo nan ya kamata akwai asibiti a din abude. Zai iya rike emergency ya san wurin da zai tura zuwa secondary facility.
Kuma a dama kananan asibitoci ne za ku gyara?
104.
To wai koya jama'a da ke ma zuwa kananan asibitoci ke ji da wannan sabon kokari a yanzu?
Amma abin da kuka yi sai dai godiya. Taimakon da yanzu kuka fara, Allah ta yanzu kuka fara ba wai kun taya ba. Don wallahi kun ceci rayuka da yawa yara kanana za ka gani. Malaria ya shimfiɗa su, ku kawo mana magunguna kala-kala. Sai godiya.
Koma da menene dai, fata ko shi ne Allah sa irin wannan yunkuri yake dorewa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Walle walle wana ta dauke kama karya ne wagana bubba ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama karya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
APC ta musanta bawa mai satar mutanen nan balawa dume naira miliyan 13 don zaben da ya gabata. Amurka ta kara kudin visa ga 'yan Najeriya bayan gwamnatin Najeriya ta kara Amurkawan kudin shigowa Najeriya. Mai sharhi Bashir Baba ya ce ai zuwa Amurka na masu hannu da shuni ne.
Saboda irin mutanen da suke zuwa Amerika ko ma nawa aka saka za su biya su je ai. Me a ciki? Addarni da kai talakawan kasa za mu ɗebi kafa mu tafi Amerika ne? Me za mu yi?
Shugaba Buhari ya ce rufe kan iyakar Najeriya da Benin don yaki da masu simogar shinkafa ne. Hamid Ali na Custom dama ya yi bayani.
To in manomanmu suka noma shinkafan nan, muka kuma saki boda muna da saku shigowa da shinkafa, me zai zama makoman wa'annan manoma?
Bude iyakar ya fi a'ala, cewar masanin tattalin arziki Yushau Aliyu.
Duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa, an riga an sa yarjejeniyoyi. To waɗannan yarjejeniyoyi da aka shiga a jahilci aka shige su?
Gwamnatin Najeriya ta ce almajiran ilzazzaki na son kawo juyin juya hali ne irin na Iran a Najeriya. Nasiru Adamalika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai. To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Badikko a birnin Kaduna Najeriya, Alhaji Usman Sani, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa, da Farfesa Thomas Adeyanju shi ma daga Kaduna wanda zai sake jawabinsa. Ga mai girma Sarkin Badikko.
Idan aka zauna a kan tebur aka yi tattauna za a yi magani shi, duk yadda abu ya kai ga ɓaci a hangen ɓaci a ga hangen ka ɓaci ne. Idan aka zauna aka yi yanzu misali ku dubi bin rikicin da aka yi, babu rikicin da ake hangen mai tsanani wanda Amerika ta sa gaba irin na Taliban da Amerika, amma ƙarshenta bayan an gama rasa rayuka yanzu Amerika ta hau kan tebur tsakaninta da 'yan Taliban. Ana cewa an samu sulhu, yanzu za a samu yadda za a kafa gwamnati. American ta yarda da Taliban din ta yarda da America. To me yasa mu da muke uwa ɗaya uba ɗaya tun da ƙasanmu ɗaya, tun wani rashin jituwa ya tashi, ba za mu zauna kan tebur mu tattauna yadda za mu samu mafita a samu yadda inda aka tsaya ba, sai mu ce a'a a fara da kashe-kashe tukuna. Bayan an gama kashe-kashe waɗansu sun tafi lahira, sannan a ce kuma a zo a tattauna, kuma daga baya waɗansu sun mutu, waɗansu sun zauna a kan jinanensu suna cin duniya. Na ina ganin wannan ba mu kan ma'adalci ba, ba mu sa hankali wajen zamantakewa mu, akwai buƙatuwa mu ga cewa lalle-lalle lokacin da wata matsala ta taso tsakanin musulmi ne da kirista, ko a tsakanin 'yan kudu ne da 'yan arewa, to kamata mu zauna musamman mu 'yan arewa. Yana da kyau a ce a shugabanninmu yanzu an yi ajenda da arewa za ta zauna a kanta, maimakon ƙungiyoyin arewa da aka yi su da yawa su Elders Forum, su Arewa Consultative Forum, wannan tana faɗi wancan tana warwarewa. Akwai buƙatuwa manya ku yi haƙuri ku sa hankali, kar a sa ɓacin rai ko da fushi a kan tsakaninka da wani ko wani abin da yayi maka tsakaninka da shi ka dauko shi ka hada shi da jama'a. Idan akwai wani abin da wani yayi maka kai da shi, in akwai wanda kake ganin zai iya haɗaka kan ku zauna ku kashe wannan matsalar, ya fita ku zo ku sa arewa cikin matsala baki dai, domin arewa nan ita ce makomanmu dan ƴaƴanmu suke ba inda za su je a kira su ƴan arewaci a Najeriya. So nan ne kasanmu, nan ne makomanmu, ƴaƴanmu da jikokinmu, nan iyayenmu suke, nan kakanninmu suke da iyayen kakanninmu. Kuma muna fata haka za mu tafi mu kwana mu ƴaƴan. Kuma duk ma inda suka tafi za a tushensu za su ce dai daga arewacin Najeriya. To kamata a ce arewacin Najeriya din nan manyanmu wanda muke ganin yanzu su ne manyan shugabanninmu sun ban legacy ɗin da zai gina arewa, sun tabbatar da abin da zai gina arewa. Kuma wannan abun ya zama ya shiga cikin jinanan ƴaƴanmu, ya kamata kamar ma a shigar da shi cikin curriculum na koyarwa, sa ma yara son arewa gabaki ɗaya maimakon karamar hukuma ko son jiha, a'a a sa musu son arewa gaba ɗaya. Kar a ce dan ni ina dan Benue ina nuna cewa wanda ya fito daga Kano ko Katsina ba dan uwana ba ne, ko ko a'a ni da na fito daga Kogi ina ganin dan Yobe ko wanda ya fito daga Plateau ba dan uwana ba ne, ko kuma ni da na fito daga Plateau ina ganin wanda ya fito daga Sokoto ko Kano ba dan uwana ba ne. Kamata ya yi rungumi juna, mu amince da juna. Babu yadda za ka yi yadda ka zama an je kana dan arewa, ki yadda kake kin wani daga cikin ƴan arewa ka je ka ce kai dan kudu ne yadda da kai, shi yana kallon ka a dan arewa. Akwai rikicin da aka yi wani shekaru can baya a Rivers State, tun wani wanda aka gani ɗan arewa shin shi Jukun ne, shi Idoma ne, shi Igala ne, shi Tibi ne, kawai ɗan arewa suke ɗaukar shi. Hukuncin da za su yi mutumin da fito daga Sokoto da Kano haka za su hukunta wanda fito da Benue da Kogi da Kwara. To kaga wannan ya nuna mana cewa duk da kai ba za ka rabu da asalinka ba. So yana da kyau a ce mu amince da cewa mu ƴan arewa ne, mu za mu girmama kawunanmu, mu za mu zauna lafiya domin mu kawo mu Najeriya da arewa mu fita, domin arewa fa ita ce jagoran Najeriya komai ki komai su. To bai kamata jagora ya zama cewa shi bai da hakuri bai da hangen nesa ba, kamata mu jagora mu zama mu ne masu yarda da ɗaukar nauyin ɗan kuma ɗan kudu duk cin kashin da za a yi maka. Shi yasa ake cewa babban juji, in ka zama babban dole na kasa da kai da laifin da kai da wanda baka yi ba kai ne, da abin da ka sani da wanda baka sani ba kai ne. To kuma su sauran manyan kasa ya kamata su san haka, musamman ƴan siyasa su daina ɗaukar cewa maganar siyasa a yi ne ko a mutu. Idan ban samu kuma kowa ya rasa wannan gaskiya baya gina kasa. Muna kallon irin siyasar da ake mai zafi a Amerika da mugun campaign da ake lokacin da ake yi, amma ba a mugun campaign ɗin ɗaukar makami da sauran wani. Mun yadda ana samun irin matsaloli nan da can, amma daga inda aka ce an sanar wadda aka ce wani ya bi shugaban kasa, to in Allah ya yarda shi ɗin da aka ce an kai ba ka sake bin ya wani abu. Misali tsakanin Donald Trump da shi da matar da suka yi takara da ita, matar Bill Clinton, suna gama ana gama zaɓe ita ta fi shi yawan ƙuri'u, amma a ƙa'ida shi ya ci zaɓe ta yi mashi murna kuma aka ci gaba. Wata ce a ita tun da ta fi yawan ƙuri'u sai ta je kotu ta ce ita ce shugaban ƙasa ba. So wannan ya kamata ya nuna mana cewa kullum abu in aka ce an bi ƙa'ida an yi abin da aka yi kuskure shi, ko ma da kuskuren bisa ga sani manya kar su ƙara dingiza wuta, manya su miƙe su nuna su manya ne, su nuna cewa suna so a zauna lafiya. Tsawatanmu kuwa ya kamata kare wannan a ce akwai babban da zai iya tsawatarwa, akwai masu tsawatarwa wanda za su ba da shawara arewa ta zauna lafiya, domin zaman lafiyan arewa shi ke kawo zaman lafiyar Najeriya. Kuma ku sani cewa masu magana suna cewa fa sai bango ya tsage kadangare yake samun wurin boyewa. To mu ƴan arewa bai kamata mu dinga barin bangonmu na tsagewa ba, in mun ga ya tsage mai sauri a samu ƙasar da za a yaƙe shi a rufe a gyara, domin katangarmu ta ci gaba da zama a inda take. Mu ci gaba da jagora Najeriya, muna neman maslahar mu Najeriya, domin in aka zauna lafiya ko yaya in Allah da Allah zai kawo mana mafita da zamantakewa mai kyau da ƙaruwar arziki a arewa baki ɗaya da Najeriya. Muna fatan Allah ya sa mu zauna lafiya, na gode.
Shi ma Profesa Thomas Adeyanju ya ce.
To assalamu alaikum jama'a, suna da Professor Thomas Adeyanju, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Muna kuma fata cewa Ubangiji Madaukaki zai ba wannan gwamnatin jagora ta samu hanyar kammala nufofinta na alheri da take son ta yi mana a wannan babban kasa tamu. Amma kuma fa ya kamata kila mu gargadi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su. Kada a ɗauka cewa an sami kamun mulki za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, kuma za a samu halin biyan bukatan mutane. A ɗauki wannan zaɓe da muka ci hannu biyu biyu a lura da abubuwan da suka kamata a yi. Mun san dai manyan mutane ne, amma da yana yiwuwa ne zan ce manyan mutanen fa su ma je magana jari ce littafi ta uku na marigayi Abubakar Imam. Akwai gargaɗi nan da suka shafi manya wa'anda aka dankawa mutane irin naku. A lura da mutane, a ji tsoron Allah, a tausaya wa mutane, a zaɓi mutane ministoci wa'anda za su taimaka, wa'anda za su dukufa tukuru su yi aiki domin cin gabar wannan ƙasa tamu. Ministoci da wa'anda dai kowane mukami ya kasa mutum ya lura cewa an danka mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gaba ɗaya. Kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai bada wato lissafin abubuwan da ya yi. Ga mu kuma masu goyon bayansu, ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa waɗanda muka zaɓa, mun goyi bayansu, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ba wani cewa da kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba. Waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashin wannan ƙasa tamu, su ma kansu Allah ya sa dai zuciyarsu ta juyo, su daina halin ta'adda don ci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta, akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya, za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu ci kan mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa a gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi, ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali. Mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damunmu, musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai, amma duk da haka sai kaga ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban. Abin da daban kunya kuma yana ci mana tuwa ƙwarya, yana hana ruwa gudu, gwamnati ta taimaka. Na uku ko na huɗu da zan ce, akwai matasa da yawa da ba su da aiki, sun gama university nasu jami'a tasu amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun samari matasa aiki, wato employment a Turance. Ana bukatar su ƙwarai ƙwarai da gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Na huɗu ko na biyar, sai ka ga malaman makaranta musamman ma waɗanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba, ko ko an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne, ɗan tsugur ne. Sai ka ga wayance an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada, a dinga malamai albashinsu, in ba haka ba za su iya koyar da yaran namu ba. Galibi dai na ga mun tattaɓa abubuwan da ya kamata a lura da su. Bangan mu don Allah da Annabi a taimaka mana, a yi mana gwamnati da tsoron Allah to gaggadin nawa kenan muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce da gargaɗin mu da kuma dai ina fata manyan namun suna jin mu a huta lafiya
haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
madalla gaida Ibrahim Garba yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice
wasanni a takaice
kasar Afrika ta kudu ta nada Molefe Nzeke a matsayin sabon mai horar da ƴan wasan ƙwallon kafar kasar na Bafana Bafana na dinna Nzeke wanda ba wani fitacce bane ya zuwa wasu da mamaki bayan da hukumar ƙwallon kasar ta yi gaggawa mai gurbin tsohon koci Stuart Baxter hukumar ta cin matsayar ne a wani taron ta na majalisar zartarsuwa a yau Asabar a birnin Johannesburg Nzeke mai shekaru 50 shine kocin matasan ƴan wasan kasar ƴan kasa da shekaru 17 ya kuma ya aiki a matsayin mataimakin tsohon koci Baxter a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana da aka fafata a kasar Masar a watan Yuni a can baya dai an yi hasashen kasar za ta nemo wani shahararren koci ga ƴan wasan ta to sai dai bata yi hakan ba a daidai lokacin da ta baiwa Nzeke kwantaragi har ya zuwa gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 duk da kasancewar bai taba shugabantar babbar kungiyar kasa ba a kasar Ingila kuma kungiyar Manchester City ta tsawaita wasannin ta ba tare da an doke ta ba ya zuwa yanzu a gasar Premier bayan da a yau ta lalasa Brighton da ci 4 da nema City din ta dauki tsawon daƙiƙa 120 kacal a wasan kafin ta zura kwallo a raga kafin kuma daga bisani ta zura sauran ukun inda dan wasan ta Sergio Aguero ya zura biyu daga cikin su wannan nasarar ta dora City din a saman teburin gasar ta Premier na dan lokaci da makinta 10 kafin daga baya Liverpool ta koma haiwa bayan da ita ko ta yi nasarar doke Burnley da makinta 12 a bangare daya kuma Southampton ta karbi bakuncin Manchester United inda suka yi kunnin doki da ci 1-1 ita ma kungiyar Chelsea ta karbi bakuncin Sheffield United inda kuma ta kasa a fafutukar samun nasara ta farko a gidanta a wannan kakar wasannin domin kuwa sun yi kunnin doki ne da ci 2-2 a gasar La Liga ta kasar Spain kuma Barcelona ta ziyarci gidan Osasuna a yau inda suka yi kunnin doki da ci 2-2 yayin da gasar Bundesliga ta kasar Jamus Bayern Munich ta ragargaza Mainz da ci 6-1 a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na 16 na babbar gasar tennis ta US Open ta bana da ake fafatawa yanzu haka a kasar Amurka Djokovic wanda shine ke rike da kambin gasar ya sami kaiwa ne bayan da yayi galaba akan dan kasar Amurka Dennis Kulda da turmi uku a jere Djokovic dan kasar Serbia mai shekaru 32 ya soma gasar ta bana ne yana fama da rauni to amma ya ce a halin yanzu yana samun sauki a bangaren mata na gasar kuma yar kasar Amurka Serena Williams ita ma ta sami tsallakewa zuwa matakin na hudu na gasar bayan da ita ko ta doke yar kasar Czech Carolina Muchova da turmi biyu a jere a mataki na uku na gasar Serena wacce ta taba lashe gasar har sau 6 a tarihi za ta fafata ne da mace ta 22 a duniyar tennis Petra Matic yar kasar Croatia a zagaye na hudu na gasar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala Faruk Sanyinna kafin mu kammala shirin namu ga Maryam ta dawo da takaitattun labarai
to a takaice cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta ci gaba da kasancewa da karfi nan da ƴan kwanaki masu zuwa a yayin da guguwar da ke mataki na 4 a ma'aunin gwajin guguwa ke dosar yankin Bahamas a yau Asabar a yankin arewa maso yammacin Bahamas ƙwararru a fannin yanayi sun ce ta yi guguwar mai barazana ga rayuwa ta janyo tumbatsar teku daga mita 3 zuwa 5 sama da matakin da ya kamata ruwan ya kasance kusa da gabar tekun cibiyar ta ce guguwar za ta janyo mummunar igiyar ruwa
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryenmu namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma gabatar da shi sai kuma injiniyanmu na yau Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.